This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60. Masu sauraro a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Usman Kabara ne tare da Bello na Galadanci a wannan safiya janye da ragamar shirin, wanda kuma bari mu fara da jin kanin labarai.
To Malam Usman, mayakan Boko Haram sun kashe akalla mutane 38 a Jamhuriyar Niger. Sannan kuma jiya Alhamis kasar Chad ita kuma ta bayyana cewa ta rama waɗannan harhare na mayakan Boko Haram da suka kai mata ta yin amfani da jiragen sama.
To mun gode sosai Bello, sai kuma mu ji shin me tattalin arzikin Najeriya yake ciki ne?
To amma abin takeici shine da aka zo gwamnatin Jonathan wannan kudaden an waye su an duba babu su gaba daya. To kaga ko ashe da alaman cewa an yi barna ne.
To me ke faruwa kuma idan muka tafi Niger a game da farashin kayayyaki a wannan azumi tun bai nisa ba?
Da abin da ya karamci sai ya tsada. Kuma menene?
Yau na bude baki da me da me kasa.
Ah to abin da na sa yanzu ina jira mai haƙi zo dan da baki.
To haka yake da za ku ji a cikin shirin yanzu, bari mu ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Mayakan Boko Haram sun kashe akalla mutane 38 ta hare-haren sumame a wasu ƙauyuka guda biyu a yankin Difa da ke Jamhuriyar Niger, wato kusa da iyaka da Najeriya. Wannan hari ya nuna yunkuri na baya-bayan da mayakan Boko Haram masu asali a Najeriya suke yi na kai hare-hare a ƙasashen makwabta, musamman waɗanda suka haɗa kai da Najeriya wajen murƙushe ƙungiyar. A farko wannan mako ne jami'ai a ƙasar Chad suka ɗorawa ƙungiyar alhakin hare-haren ƙunar bakin wake guda biyu a babban birnin ƙasar da ya kashe akalla mutane 33. Ƙasar Chad tare da Jamhuriyar Niger da Kamaru sun aika sojoji a farkon wannan shekara domin yakar Boko Haram, biyo bayan hare-haren da suke kaiwa a tsallaken iyakar Najeriya. A makon da ya gabata ne waɗannan ƙasashe da suka haɗa ƙarfi da ƙarfe da Najeriya da Benin wajen sanar da haɗa wata sabuwar rundunar ƙungiyar soja na haɗin gwiwa da shaidu kwatarta da ke birnin N'Djamena ke na ƙasar Chad domin yin ɗauki ba daɗi da mayakan Boko Haram.
To a jiya Alhamis, ƙasar Chad ta bayyana cewa ta kai hare-haren sama ga mayakan Boko Haram da ke Najeriya domin rama tagwayen ƙunar bakin waken harin da aka kai a farkon makon da ya gabata a birnin N'Djamena ɗin, wanda kuma ya kashe akalla mutane 33. Rundunar soji ta Chad a wata sanarwa da ta bayyana ta ce hare-haren saman sun mayar da hankali ne akan wasu sansanoni guda shida na mayakan, lamarin da ya yi sanadiyar asarar rayuka da kayan aiki. Sai dai babu bayanai dangane da takamaimai inda waɗannan hare-hare suka faru. Munanan hare-haren Litinin ɗin da ta gabata sun faru ne a kan shal kwatar 'yan sanda da wata makarantar horas da 'yan sanda a birnin N'Djamena, lamarin da ya jirkata akalla mutane 100. Saboda wannan lamari ne a laraban nan Prime Minister Kalzobe Fahimi Dobe ya bayyana cewa gwamnati ta haramta sayarwa da kuma saka niqabi a ƙasar baki ɗaya.
Bar mata bayakin basasa Sudan ta Kudu, inda hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ko UNICEF a takaice ta bayyana cewa akalla yara 129 ne aka kashe a wasu hare-haren gwamnati akan 'yan tawaye a watan da ya gabata. Babban jami'in asusun mai suna Anthony Lake ya ce waɗanda suka rayu sun ba da labarin cewa an yi wa yara maza dandaka, sannan aka kyale su jini ta zuba har suka mutu. Sannan yara mata waɗanda suka kai za su iya kaiwa shekaru 8 su ma an musu fyaɗin taron dangi, sannan aka kashe su. Ya ƙara da cewa wasu yaran an jefa su cikin gine-gine masu ci da wuta. Tun watan Disambar shekarar 2013 ne ƙasar Sudan ta Kudu take yakar 'yan tawayen da tsohon mataimakin shugaban ƙasar da ke jagoranta. Hukumar UNICEF ta yi kiyasin cewa akalla yara 13 ne aka tursasawa faɗa a wannan yaƙi.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An mayar da wani bature da ake zargi da kisan gilla a wata majami'a mai tarihi zuwa jihar South Carolina wato dake Amurka domin gurfana a gaban kulliyar Mantasabo. Hukumar binciken Amurka ta FBI ta yi amfani da jirgin sama wajen mayar da shi Dylan Ruff mai shekaru 21 jihar daga North Carolina wato arewacin Carolina din duk a kudancin Amurka din. Wannan saurayi ya je jihar ne biyo bayan abin da aka ce kisan mutane tara da yayi a sanadiyar kisan mutane tara da yayi a wata majami'a da ake kira Emmanuel African Methodist Episcopal dake birnin Charleston a wannan Laraba. Jami'ai na nazartar wannan lamari domin tantance ko laifi ne mai nasaba da kiyayya. Yan sanda sun ce Ruff ya shiga wannan majami'a ne sannan ya zauna ya yi shiru na kusan sa'a guda a lokacin da jama'a suke karatun linjila, sannan sai ya miƙe tsaye ce dole ya kashe bakaken fata. Daga nan ne ya ja mota yayi tafiya mai nisan kilomita 400 zuwa makwabciyar jihar ta North Carolina inda yan sanda suka damke shi bayan samun bayanai daga wannan wani matukin mota na daban.
Jama'a, Papa Roma Francis jiya Alhamis ya kira ga jama'ar duniya akan su yi yaki da dumamar yanayi, lamarin da ya ce na kan hanyar lalata duniya. Francis ya kuma aika wata wasiƙa ga mabiya ɗariƙar Kasalika da ke nuna shaidu irin na kimiyya masu bayyana illar da bil'adama ke wa duniya. Ya ƙara da cewa wannan lamari zai iya lalata muhallin dabbobi da shukoki da yawa a cikin wannan ƙarni. Francis ya nema kawo ƙarshen abin da ya kira tsarin tattalin arziki mai son kai saboda ƙasashe masu arziki suna bautar da talakawa, lamarin da ke ƙara saka duniya cikin dauɗa da datti.
To haka kuma a ƙarshe shugabannin ƙasashen tarayyar Turai na shirin yin wani taron gaggawa ranar Litinin mai zuwa a wani yunkuri na cimma daidaituwa game da basussukan da ake bin ƙasar Girka. Wannan tattaunawa na manyan ministocin harkokin kuɗi na ƙasashe 19 da ke Turai na da matuƙar muhimmanci wajen tantancewa ko kuma masu ba da bashi za su rangwanta wa Girka da kuma ganin ta biya asusun lamuni na ƙasa da ƙasa dala biliyan 1 da miliyan 800. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To shin wani irin tangal-tangal tattalin arzikin Najeriya yake yi ne? Ga kuma ana ta tsallan baɗake da sanatoci da kuma 'yan majalisa game da albashi da alawus nasu. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina gare ka.
Halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki ya sa talakawa da shugabanni suna kokawa. Shugaban kungiyar gwamnatin APC a Najeriya kuma gwamnan jihar Imo, Chief Rochas Okorocha, ya yi ƙarin bayani. Muna cikin damuwa da firgici bisa yadda kuɗaɗen shigar jihohi ke samun tasgaro da koma baya da a yau ya kawo naƙasu ga rayuwar jama'armu. Dole ne a ɗau matakan gaggawa don 'yantar da jihohi. Muna kiran a yi wa tsarin tattalin arziki gyaran fuska da lullake wuraren da ke yoyo a baitulmalin Najeriya. Kuma mun haƙaƙe cewar rashin iya gudanar da tattalin arzikin ƙasar nan ne ya kai ƙasar ga wannan hali. A gaskiya ma dai gwamnatin APC ta sami baitulmalin kusan fayau. Kalaman shugaban kungiyar gwamnatin APC kenan, Chief Rochas Okorocha, halin dai da tattalin arzikin Najeriya ke ciki a halin yanzu har ta kai ga jihohi 18 ba sa iya biyan albashi. To washin me ke dalili? Yushehu Aliyu masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Rashin bin ka'idoji, ka'idojin da ya shafi raba arzikin ƙasa na ɗaya kenan, na biyu kuma ka'idoji wajen yin kasafin kuɗi da kuma wato rarraba ayyuka a yanda su gwamna a jiha yana karɓan kuɗi da Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission ta yadda a bashi a jihansa kuma tana ba local government. To amma gwamna sai ya hada da na local government da na jiha a hada a kashi kuma a kasa biyan albashi. To akwai matsala, kai ba ma wanda kudaden da suke samu daga gwamnatin tarayya wanda ba zai isa a biya albashi ba
duba da yadda ake taya mu didi bisa ga kudaden da gwamnati ke kashewa musamman kan yan majalisu Dr. Alhaji Rigedan wani tsohon dan majalisar tarayya ne
mu tashi gaba daya mu ceci wannan kasa babu kudin shiga kamar yadda aka saba yan majalisa ba sai wai executive sun ce mun yanke albashin mu mun rage abu kaza kuma su ce su nemi yan majalisa ma su yaka ba mai majalisa ma su ma ya kamata su dauki sai jagorancin taimakawa kasar nan sai rarrage duk wani abubuwa wanda suke ganin mutanen kasar nan ba sa jin dadi akan su kuma su kansu sun san abubuwa ne wanda ba sa kan hanya
masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu ya ce akwai mafita
akwai kudi na tarayya wanda aka zuba jari da shi sanda aka samu rara na man fetur to tunda ana cikin wani contingency issue wani matsala wanda ya taso na dole to za a iya koma mu waɗannan kudade da aka zuba jari a cikin su a debo koda a bashi ne a wannan tunda sovereign west fund kudade ne wanda za a iya zuba jari da su za a iya bada bashi da su za a iya kuma kiran su ayi wasu ayyuka to a koma a wannan sovereign
sai dai kuma daya daga cikin jagororin yan kungiyoyin fararen hula a Najeriya Comrade IG Wala ya ce aitini waɗannan kudade da Yushewu Aliyu ke magana kan su gwamnati da ta gabata ta kashe su
ai an samu cewa akwai ajiya sosai a wannan da suka kai wajen sama da biliyan 30 ko sama da haka sosai to amma abun takeici shine da aka zo gwamnatin Jonathan wannan kudaden an waye su an duba babu su gaba daya to kage ko ashe da alamar cewa ayi barna ne dan ba wani abu aka yi ba da dai sun bi duba cewa suna yaki da ta'addanci ne da ya ja irin wannan fitina to an ka duba kuma maganar ce yaki da cin da abin nan da ta'addancin me aka cimma a cikin abin da aka yi
amma cewar Alhaji Sabo Imamu Gashiwa akwai sadaukarwa da ya kamata shugabanni su yi
shugaban kasa ya zauna da executive wato ministocinsa da advisors dinsa masu ba shawara da dukkanin wanda nauyi yake hannun su ya gaya musu halin kasa take su zabtare wa kansu albashi da allowance din su kamar kashi 50% su ma kuma yan majalisar tarayya kira su yi gadin din su tunda su ma da matsalar gwamnati ce mai murhu uku
Hassan Maila Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani ko ga dan tilar mu kula da su
to haka yake mun gode Hassan Maina Kaina wanda kuma da wannan rahoton naka zamu tsallaka zuwa Jamhuriyar Niger shin me yake faruwa a kasar Niger din ne ganin cewa azumi bai yi nisa ba mutane sun fara kokawa game da yadda abubuwa suka fara shiga Shaibu Mani dauke da rahoton
to wannan kayan masarufi da kowa ya san wanga lokaci ba lokacin kayayyakin bare duk abin da ya karamci sai ya tsada kuma menene
yau na bude baki da me da me kasa
a to abin da na sai yanzu ina jira mai haji ta zo in dan deba haji in dan samu dan tsire na gura uku dan sai in yi bude baki da shi amma na hata ubangiji Allah saukan mu da ni'ima ta
na zo sayan shuko mi da lemon tsami da su mayonnaise da sauransu
suna tabuwa kuwa
gaskiya al'amar da ya kaba ba dai kamar yanda aka saba ba
ka ji wani yan lemo da yan gwaba yan mangoro
ina tare da suma amma abubuwa suma sun hauhau
idan aka bi ta mai sai sai ka bi ta dan kasuwa mai sai shi na saidawa ga wanda zai yan kasuwa
to gaskiya computer dai ba da labari gaskiya tsada gare shi ka da shiraki sai da mana zikir wannan dai bayya wallahi a shi yana da rangwame eh ana sai da Allah da yi da guda kuma da guda ana sai da Allah da yi eh bun dai ana samu shi kasha biyar eh mun albasa
ko na rangwame da kyauka albarka ta azumi
eh to mun da mun samu sauki dole mu yi rangwame to mun samu sauki bane gaskiya
to shi tumatiri ba
babu ma shi babu shi kayan haga yanzu wannan kunna ji da kasa ta ga sai da shi to mu ba mai sai da shi mun bar shi ma babu shi ma kwata kwata gaza
bisa kan nama to muna sai da nama da langwami kilo jikka biyu da rabi jikka biyu ko baka gani ba talaka sai ci daga $40 har jikka har $100 ko ba gani ba kenan kaga ai akwai na talaka ko
albarkacin wannan wata na Ramadan da neman lada matuka malamai wanga da annabawa na masu nasiha ga yan kasuwa su taimakawa talakawa amma dan sai lokacin azumin wata Ramadan su daga farashi kayayyakin su malam Sani dan Jatau da tashi nasiha ga masu saye suna saidawa
dole sai yan kasuwa sun tausaya wa mutane sannan Allah ya tausaya musu mutum ya ce saye kayayyaki ko sukari ko shinkafa ko wani abu ya ajiye shekara shekaru sai ga azumi ya hiddo ya saida da tsada a gaskiya wannan kuskure ne musamman ma ihtikari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ihtikari ya ce ihtikari ga duk ihtikarin da ke cuta wa musulmi haramun ne ma'ana ka sai abu ka ajiye sukari ne gero ne hatsi ne dawa ne duk shinkafa ce duk wani abin da mutane za su yi amfani da shi ka saye ka ajiye dan wai in yayi tsada ka sayar to a shari'a musulmi ci haraman ne
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
ba la 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 kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam ifa Allah talaka
to kar amanta ana sauraron duk waɗannan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma bari mu bi jin Mai Ali dan jin shiri na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu
asan da ke aka ce duniya ana ta wala ce ana rawa kuri
Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To likita za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen tukur Baba Gusau.
To
hukumar wutar lantarki ta ƙasa tana NEPA.
To
ina fatan har yanzu malamin yana wajen ko kuma likafa ta dan wasiƙar ta dade. Amma tambayar da ta yi yana da muhimmanci kuma ina fatan zai taimaka mu mutane. Yace yana son da Allah ka mishi bayanin irin kayayyakin abincin da yake taimakawa yaran da suke cikin ciki a takaice dai kayayyakin abinci da ya kamata mata masu juna biyu su rika ci waɗanda kuma suke da saukin samun wato saukin samuwa a kasashen mu na Afrika tambayar malamin kenan
to ya abin da yake ko ina a duniya inda ban san mu auraron mu ya kamata su rinka cin abinci da ke gina jiki protein kenan da kuma waɗanda suke da na'urori ɗin na abaca da waɗannan duk za a haɗa to kamar irin su alayyaho su gyaɗa duk dai su madara da iya sha duk waɗannan rinka shan su duk abubuwan da ke jika jikin gina jikin na adana ya kamata a rinka sha to kuma waɗansu mata wani lokaci in dai ba su samu waɗannan abubuwan kin san akan kai su wurin awo a wurin awo ɗin nan kamar a nan ƙasashen da wani lokaci suna neman irin rukunoni din nan da wato akan ba su da irin kwayoyin magani musamman da suke da wannan rukunoni su kara musu abin a jiki
wato makofin kayayyakin abincin kenan
eh za su ci abincin kuma a kara musu wannan domin in mace mai juna biyu abubuwan da ke so yakan karu kwarai domin dan da ke cikin Hajiya
to ashe dai awon nan yana da muhimmanci abubuwa
awon nan na da muhimmanci kwarai da gaske domin annan ne likitoji da su duba akwai abin da ya kamata a yi za a yi in kai lokacin da za a rinka lura yanda dan ke ko yana girma yanda ya kamata za a duba a gani to kamar nan kasashe su ake ba su dan zuwa makan rukuna ne kamar irin su waɗannan kamar su folic acid iron da ake kira duk aka kara musu domin su samu wanda ya kamata wanda zai taimaki dan
to likita misali kuma a ce idan mace mai juna biyu bata samu kayayyakin gina abincin da ya kamata ba musamman ma ga irin matan da ba su zuwa awo akwai yiwuwar za a haifi yaro ko kuma jariri da nan kasa
to waɗansu akwai kamar irin su folic acid in ba su da shi yanda ya kamata aka haifi yaron da nakasa kwarai da gaske
rashin folic acid din wani irin nan kasa ake haifon yaro da shi
wani akwai wani kamar wurin kwakwalwarsu da organ da ke cikin ƙashin bayan su duk wani lokaci yakan caccanza to wannan za a ga su akwai sun haife su da nakasa kwarai da gaske
to
kuma waɗansu Allah aka haife su wanda ba su da nauyi da yanda ya kamata da aka dole waɗansu sai an rike su a asibiti su ƙara girma kafin a sace su zuwa gida.
Wato sai a haife su kamar bakwai ne kenan?
Eh.
To
duk waɗannan rashin awo yakan sa wani to an ba mu ana awo akan sa abin da ke faruwa sai a ta taimakon ita mace mai juna biyu da ana taimakon ta kwarai. Shi yasa yana da muhimmanci kwarai a rinka zuwa wurin awo din na Hajiya.
To dama ku masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira. Ina fatan wannan bayani da kai ya zai amfani mutanen mu musamman ma mata masu juna biyu musamman waɗanda suke da yankunan da ba asibiti a kusa don su yi kokari su samu suna zuwa asibiti dan ana musu awo.
Eh wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske Hajiya.
To likita shi kuma Aliyu Alkali Usman daga can Inkiya Alkali Usman Umar FRCN wato gidan rediyon Najeriya da ke Kaduna Najeriya yana so ka mishi bayanin abin da ke kawo amosanin kai.
Abin da ke kawo amosanin kai wanda turan muke kira shi dandruff kenan. To abin da ke kawo shi ne wani lokaci a cikin kan ɗan Adam, wani lokaci in ya soma bushiya da waɗansu kuma waɗansu waɗansu suke da shi suna da wani irin kamar wanda ake kira kamar fungus, amma yawanci rashin bushiya kuma rashin abin da ke damshi da ke taimakon kan shi ke sa, shi ya sa wani lokaci akan ba waɗansu wata irin sabulu na wanda mai ruwa ruwa ɗin nan wanda ake kira shampoo da kan taimaka, amma wani lokaci tsanani akwai waɗansu suna da shi, waɗansu kamar suna da kamar wani abin da ake kira fungus a kan kan. Kamar matsayin kero ke na wani lokaci kamar sa. To wani lokaci ya kai wannan ana ba mutane magani wanda za a sha kuma a sa wannan shi ruwar waɗin da ake wanke kai da shi. To amma mutum na waɗannan dukkan taimaka ƙwarai da gaske Hajiya.
To yakan warke kwata-kwata ne?
In aka sa aka ba mutum abin da na warkar da shi ƙwarai da gaske. Kuma akwai wani lokaci akan ba waɗansu mutane waɗin abu kamar mai haka wanda za su rinƙa shawa a kai ɗin shi ma kan taimaka ƙwarai da gaske.
Wato bayan sun wanke da sabulun wanke gashi din sai kuma su shafa man kenan.
Wani irin mai musamman
Ƙazanta bai sawa ko?
To ƙazanta dai bai taimaka Hajiya, amma ƙazanta kadai bai kawo shi, amma dai mutum na ƙazanta to yakan ƙara tsananin ajin.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To ina fatan Malam Yahaya Abubakar daga can Malumfashi Najeriya na kusa, domin ka san yanzu nan ka ansa tambayar tukur babu guso akan kayayyakin abincin gina jiki da ya kamata mace mai juna biyu ta riƙa ci. To shi ma Malam Yahaya Abubakar tambaya yi akan abin da kayayyakin abin gina jiki da mace ya kamata mai juna biyu ta riƙa ci. To tunda yanzu aka ansa wannan tambayar ina fatan yana kusa don ya ji amsar da ka bayar ko ba haka ba likita? To sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Umaru a can jihar Yobe. To ina ganin suna da matsala ne, wai me ke kawo zufa, musamman zufa dai ko a ce lokacin damina ko kuma lokacin hunturu mutum ba gaira ba dalili ya riƙa zufa.
To ai kin san yawanci abin da ke sa zufa, kin san jikin ɗan Adam yana zafin sa yakan tsaya wuri ɗaya ne, kamar zafin jikin ɗan Adam bai canza.
Wato yanayin jikin mutum bai canja yake nan kwata-kwata?
Kowane lokaci bai canza, yanda za a shi da mai ake kira body temperature da turanci bai canza. To wani lokaci in kana motsa jiki ko kuma in kana wani wuri inda zafin ya yi yawa kowane lokaci ne dole ka yi zufa, domin zufan na shi ke sa shi zafin jikin daga cikin jikinka ya ragu ƙwarai ya dawo inda yake ya kamata.
Wato idan yanayin da ya kamata yana taimakawa kenan.
Yana taimakawa kamar shi ne ke can ke gyara yadda abubuwa suke, don zufa nan da ka yi to in ya soma bushewa to zafi ne yana fita jikinka kenan, yadda masu ilimin kiwon suka bayyana kenan.
To zufa fiye da kima fa?
To wani akwai wasu mutane kawai kowane lokaci in dai kada kowane lokaci ko ban sanyi ko ba ka wani abu na kowane lokaci kana zufa, to ya kamata ka je a duba, don bai kamata kowane lokaci ba. Amma akwai wasu mutane da jikin nasu yake kowane lokaci na kamar zafi suke ji kowane lokaci, dole ka jikin ka yi ta zufa din. Amma in dai mutum na zufa kowane lokaci ba tsayawa, to ya kamata ya je likita a duba wani abu na faruwa kenan.
Dan ni na taba ganin wata mace wadda take zufa, likita kamar an watsa mata ruwa, wannan na gani ne kirikiri. Abin tausayi.
Akwai wani su za a ga to kamar na mata. To in kin san akwai wani abin da Turawa suke kira menopause.
To
shi wannan lokacin ba su ganin al'ada sosai kuma sun so manyanta. To yanda shi ƙwayar halitta da ake kira hormone yana canzawa a jikinsu, to shi wannan yakan sa mace dinga jin zafi kowane lokacin ta zufa.
Likita, wannan macen fa ba dinde yanda kallon da na mata ba da kai wani shekarun da za ta yi menopause ba, yanda na ce maka kamar fa an watsa mata ruwa ne haka jikinta ke ruwan ke zubatar ta, ni na ganta kirikiri wallahi har mata ban tausayi.
To inda wannan na faruwa dole a je a yi bincike a tabbatar da me ke faruwa.
Akwai matsala kenan.
Akwai matsala ne, bai kamata mutum ya ta zufa kowane lokaci. Su akwai abubuwan da ke cikin jikin ɗan da ke gyara yadda za ka yi, to wani lokacin a ga ɗan kuskure ko ya kauce to wani lokacin a kawo wani abu dole.
Wato idan ya samu ɗan lahani sai an duba ko?
Idan ya samu lahani a cikin jikin ɗan, to wannan yana iya faruwa amma bai saccika faruwa da yawa ba, amma ya kan faru mawaɗansu. To in wannan ya faru, to dole mutum a je a duba, domin akwai wurare a wurin kwakwalwar ɗan adam wanda suke caccanza abubuwa ɗin nan, to dole a je a gwada su sosai.
In kuma aka je ɗin aka ci sa'a za a ba za a iya magance
ko? Aka ci sa'a na iya za a taimaka ƙwarai da gaske.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To likita, wannan wasiƙa ta fito ne daga ƙasar Kamaru.
To
amma ba suna. Sai dai kawai wai Birkiteri ya wunde Kamaru. To ni ko Birkiteri unguwa ce ban sani ba. Yace wai yana so idan Allah ka mishi bayani me ke cikin jikin ɗan adam ne. Wai me yasa ne idan mutum ya shaki warin wani abu sai kuma idan iska ta fito mishi, wato idan yayi tusa wai sai yayi tusa kuma da warin wannan abu. Haka na faruwa likita?
Wannan ba haka bai faruwa haji. Abinda tusa, abinda ke sa mutum ya tusa, abinda ka ci ne dake cikin cikin ka ya fita hanji, shi ke fito ya sa iska ya fito kaman tusa. To ya danganta abinda ka ci. Abinda ka ci yawanci shi ke sa in ka sha a yawanci da wuya ya fito ta tusa din, amma zai iya faruwa amma ba da yawa ba haji. A yawanci abinda muka ci ne ko kuma muka sha shi ke kawo wannan.
To in haka kaman yanda ya ce in hakan ta faru ka ce yana faruwa amma ba kasafe ba. An hakan ta faru matsala ce?
In dai mutum yana faruwa haka ya kamata ya je a tabbatar kowane irin iska ko wurin da yake aikin ko inda yake, ya kamata a tabbatar da irin iska ne yake wurin abinda mutane ke shaka yake shiga cikin su da ke sa su rinka irin wannan wari tusa mai wari din. Dole a yi bincike domin wannan bai kamata ya faru haka ba.
To Allah ya sauke, Allah sa kuma a dace.
Amin amin.
To likita, lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu. Sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa amadadin?
Da salada.
Jan Mai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To an gaishe ki Jummai. Masu sauraro, shirinmu na hantsi in an jima zai taɓo maganar jihar Kaduna ne. Shin da gaske ne an raba mukamai ga waɗanda ba ma 'yan jihar ba? In kuma haka ne, to wai menene yasa?
Wa'annan mutanen wanda aka ba su wannan matsayin, idan ka duba ba wai ɗauko su kawai aka yi ba, fadowa su kai daga sama kawai aka ce an musu wannan matsayin ba, a'a.
To sai ku tara a shirinmu na hantsi. Yanzu kafin mu yi nisa da ku a gaba ɗaya, to bari mu je ga Bello mu ji takaitattun labarai.
Jama'a mayakan Boko Haram sun kashe akalla mutane 38 ta har-haren sumame a wasu ƙauyuka biyu a yankin Defa da ke jamhuriyar Nijar, wato kusa da bakin iyaka da Najeriya. Wannan hari ya nuna yunkuri na baya-bayan nan da mayakan Boko Haram masu asali a Najeriya suke yi na kai har-hare a ƙasashen makwabta, musamman waɗanda suka haɗa kai da Najeriya wajen murƙushe wannan ƙungiya. A farkon wannan mako ne jami'ai a ƙasar Chadi suka ɗora wa ƙungiyar alhakin har-haren kunar bakin wake guda biyu a babban birnin ƙasar da ya kashe akalla mutane 33. Jihar Alhamis ƙasar Chad ta bayyana cewa ta kai har-haren sama a kan mayakan Boko Haram da ke Najeriya domin rama tagwayen ƙunar bakin wake da na farkon wannan mako a babban birnin ƙasar, lamarin da ya kashe mutane 33 kamar da kuka ji. Rundunar sojin Chad ta wata sanarwa ta bayyana cewa har-haren saman dai sun mayar da hankali ne a kan wasu sansanoni guda shida na mayakan, lamarin da ya sanadiyar asarar rayuka da kayan aiki. Sai dai babu bayanai dangane da takamaimai inda waɗannan har-haren suka faru. Munanan har-haren Litinin da ta gabata sun faru ne a wani shirkwatar 'yan sanda da wata makaranta horas da 'yan sanda a birnin N'Djamena, lamarin da ya jikkata akalla mutane guda 100. Saboda wannan lamari ne ma laraban nan Firayim Minista Kalzube Fahimi Dube ya bayyana cewa gwamnati ta haramta sayarwa da kuma saka niqabi a ƙasar baki ɗaya. Bari mu taɓa yakin basasa Sudan ta Kudu, inda hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ko UNICEF a takaice ta bayyana cewa akalla yara 129 ne aka kashe a wasu har-haren gwamnati akan 'yan tawaye a watan da ya wuce. Babban jami'in asusun mai suna Anthony Lake ya ce waɗanda suka rayu sun ba da labarin cewa an yi wa yara maza dandaka, sannan aka kyale su jini ta zuba har suka mutu. Sannan yara mata waɗanda suka kai shekaru 8 an yi musu fyaɗen taron dangi, sannan aka kashe su. Takaitattun labarin duniya kenan.
To mun gode Bello. Masu sauraro, gaba ɗaya a nan shirin zai dakata, sai kuma an jima da hantsi kamar yadda muka ce in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Bello Galadinci da ya taya ni gabatarwa, sai kuma wanda ya jagoranci shirin Shuba Hero Dodone, sai injiniyanmu na yau ji Mikok. Usman Kabara ne daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam. Oh, oh, oh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.